أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu. Muna roƙon Allah ta'ala ya taimake dai da kuma aiki da karantawan Qur'ani. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa mu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu da aminanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai, ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Allah ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama. Allah ya mana baiwa da shiga aljanna ta ƙofar Rayyan, albarkacin azumin wata Ramadan da sauran azumi da muke gabatarwa. Yau da ikon Allah za mu tashi a 11 ga watan Ramadan Hijira shekara ta 1446. Idan mun kula mun yi wa kanmu wa'azi kuma mun yi karatun ta nutsu, za mu gane watan Ramadana na tafiya ya bar mu. Saboda Ramadan zango uku ne: zangon farko, zangon tsakiya, zangon ƙarshe. To a wurin Balarabe, daga ka fara abu to ka yi rabinsa. Ran da aka yi ɗaya ga Ramadan to an yi rabi. Suna ce al-iftida nisful amal, wato fara abu shi ne rabinsa. Duk abin da aka fara shi to yana da ƙarshe. Allah ta'ala ne bai da ƙarshe, amma duk wani abu da aka fare shi to ƙarshensa ya zo shi. Saboda in an fara to akwai rangamawa, in ba a gama ba akwai rambarin duniya. Ramadana yau muna 11 ga wata. Yara suka ce 10 na marmari, 10 na wuya, 10 na ɗokin sallah. To yau dai mun gama 10 marmarin, mun shiga na tsakiya. To yadda na marmarin ya ƙare, haka na tsakiyan zai ƙare. Don haka ‘yan uwa, mu sake naɗa dantse, mu nemi na fa gaba ɗaya shi ne ba wai don a sa mu jin yunwa da ƙishirwa, tukar muhimmanci. Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya. Kuma ina aiki da wannan dama in ce mu ma da muke ɗaukan wannan lokaci muna isar da saƙon Allah zuwa gare ku da ni da aran ma da sauran duk masu taimaka mana, fa muna neman addu’a. Babu wani wanda bai da buƙatan addu’a, in ma akwai sai dai ko shi aran madar. Kana da shi gaima ko? Ok, to ya ce shi ma yana da shi. So da haka da Allah sai a tuna da mu a cikin kyawawan addu’o’i. A mana addu’a bi zaharil gaib. Mun ana mana ba mu ma san ana mana ba. Aƙalla muna da midiya 98 da ke isar da saƙo. Duk mai ji na daga wannan midiya to muna baran addu’a. Na'am, muna baran addu'a da Allah amana addu'a. A taimaka mana amana addu'a, muna baran addu'a. Ayyukan da muke muna roƙon Allah ta'ala ya karɓe su. Iyayenmu muna fatan Allah ta'ala ya gafarta musu. Rayuwarmu Allah ya ƙara mata albarka. Zuriyarmu Allah ya ƙara mata albarka. Bukatun da muke da shi a wurin Allah, Allah ya biya mana. Sharri da muke neman kariya, Allah ta'ala ya kare mu. Allah ya rayar da mu akan daidai, ya ɗauki rayuwarmu akan imani. A duniya ya mana baiwa da hayatun tsayyiba, a lahira kuma muna roƙon Allah ta'ala ya shigar da mu aljanna. Idan muka roƙi addu'a a wurinku, na tabbatar da cewa dai ba mu yi buri wajen roƙo ba ko? Don ko Bahaushe ya ce a ramawa ba kura ba na ga ya muku arama wa mai tafsiri da mai jan baki aniyasu anan ba kuraye bane eh mai tafsiri ne da mai jan baki to mu ma araba mana aniyar mu idan ka ji an ce aniyar mutun ta bi shi iya ta fada to aniyar ce ba ta da kyau to mu muna roƙon a saka mana da aniyar mu da muke muku Allah ta'ala shi samu wani lafiya darasi na 11 ko ga watan Ramadana hijira shekara ta 1446 Allah ta'ala shi samu wani lafiya in akwai tambayoyi masu ma'ana sai mu karanta su gabanin mu shiga karatu insha Allah ina fatan mu takaita lokacin tambayoyi don a samu karatun da yawa ko
malami tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
ina maka barka da shigowar wannan wata mai albarka
to da shigowar goma nauyin komai to bismillah to muna godiya da maraba da zuwa ramadan
yace Allah ya cika mahaifa
amin ya hayyu ya qayyum
Allah tambaya ta ita yana halatta musulmi ya shiga aikin soja a kasashen da ba na musulmai ba kamar irin su America da England na gode Allah ya saka da kai
Ibn Uthaymeen da malamin sa Abdurrahman ibn Nasir Sa'adi rahmatullahi alayhi ma suna da fahimtar hakan halal ne idan muka duba tafsiri na Ibn Uthaymeen da yawa aya ta 8 a cikin suratul Mumtahina da Allah ta'ala yake cewa la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitina wannan aya ta 8 Allah yace bai hana ku ba akan jama'ar da ba sa yakan ku a cikin addini basu cire ku a gidajen ku ba basu bayyana cutar da ku ba za ku iya mu'amala da su ku jibince su kuma ku musu adalci in kuka yi haka Allah yana son mutane masu adalci karkashin wannan aya sai yace in musulmi ya samu kansa a kasar da ba ta musulmi ba sai ya zama an buƙace shi da yin wani aiki ko na soja ko ɗan sanda ko wani aiki dai da yake da expertise yake da ƙwarewa a kai sai ce matuƙar ƙasar bata shahara da abin da kawai ta saka a gaba shine zalunci ba bata shahara da ajandar ta kadai shine yakar musulmai ba matuƙar dokokin ƙasar a aikin jami'in tsaro shine tabbatar da zaman lafiya kare dukiyoyin mutane kare rayukansu da makamantansu yace a wannan wuri halal ne saboda mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ya halatta in ma aka samu taimakekeniya har lada ana samu fiyayyen halitta a garin Makka a garin Madina yayi mu'amala da waɗanda suke ba musulmai ba a cikin mu'amalar fa suke marsheda da cewa shi al-amin shi amintacce ne so kula ga wannan yana da halatta a yi wannan idan ya kasance don a kare saboda duk inda za a kare rayuwar innocent mutum da bai da laifi musulmi ko ba musulmi ba a kare wannan rai ka kare ran dan adam kai ko rayukan dabbobi aka kare a wurin Allah ana samun lada shanu ne a kare su daga halaka akwai lada ajin kishirwa zai mutu ka dauki ruwa ka ba wa kare ya sha a wurin Allah ibada ne tunda karuwa ma Allah ya yafe mata mafhum tayyib bai ga haka malamin sa shi Abdurrahman ibn Nasir Sa'adi rahmatullah yayi magana na halascin haka a tafsirin sa na tafsirul karim ar-rahman fi tafsiri kalamil mannan a cikin tafsirin suratu yusuf daidai inda Allah ta'ala yake cewa qala ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alimun cikin suratu yusuf aya ta 55 karkashin wannan aya sai yake cewa annabi Yusuf annabi ne na Allah kuma kar mu manta annabi ne dan annabi jikan annabi kuma jikan annabi annabi amma annabi Yusuf da kansa ya samu sarkin da ba musulmi ba a kasar da ba a shari'a da dokar Allah sarkin da yake ya kafircewa Allah shi da kansa ya same shi yace ina so kai appointing dina a matsayin minister of finance and natural resources kuma sarkin ya bashi sannan kuma annabi Yusuf a matsayinsa na annabi yayi sabin karkashin sarki wanda yake ba musulmi bane. Yace me dalili? Yace saboda masalih amma. Idan hidimar da za ka yi akwai maslahar al'umma, ko da ba za ka hana duk laifi ba, ya zama dai za a baka wani dama ka rage barna ɗaya ka kuma jawo fa'ida guda ɗaya, sai ce to anan ya halatta ka yi aikin. Ba zai yi ka shiga soja a ƙasar Germany ko Amurka ko Ingila ka hana duka barna ba, amma inda za ka shiga ya zama duk inda zalunci yake kai ba za ka yi ba, kuma in ka ga za a zalunci wani za ka bi kadunsa ka kwato masa haƙƙinsa, in ka akan wannan kaɗai za ka iya shiga ciki. Duk wani tsari a rayuwa ba zai kace wai sai yayi daidai da yadda kake so ba. Harfiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ai ya bar duniya yana shimfiɗin barin duniya ma yana bada umurni cewa a cire wani da wani daga cikin jazirar Larabawa, har shi da kansa bai kammala aikin ba har ya koma ga Allah. Zamanin Sayyidina Abubakar bai kammala ba, wannan implementation sai zamanin Sayyidina Umar aka yi. So kula ga wannan, ita barna ba wanda shi kadai duka zai iya gama ta, amma dai wajibi ne ayi kokari ninkin baninki wajen takaita ta da yawa da kuma jan alheri da yawa, saboda shi lokaci alkali ne. Kula da waɗannan nasosi guda biyu, aikin da za a yi matukar za ka yi aiki ne na tsaro, kare dukiyoyin mutane da rayukansu, in kun je wajen tada rikici ka tabbatar da baka zalunci wani ba, kuma ka hana a yi zalunci ƙarƙashin abin da ke ƙarƙashinka, insha Allahu ta'ala kana da lada a kan wannan aiki. Wallahu ta'ala a'alam.
Sai malam mai tambaya ta gaba ya rubuta sallama da harshen Larabci, yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yace malam Allah ya kara wa rayuwa albarka.
Amin ya hayyu ya qayyum.
Ya sa aljanna ce makomar mu gaba daya.
Da iyayen mu da malaman mu gaba daya. Amin ya hayyu ya qayyum.
Yace to sa'an nan malam dan Allah sai mina addu'a. Wato a ƙarƙashin wannan malam akwai tafsirin da dama wanda suke rubutuwa suna neman addu'a a wurinka da sauran ƴan uwanmu.
Ya Allah, duk mai neman addu'a a wurinmu, muna roƙonka da sunayenka mafi girma Al-Hayyu Al-Qayyum. منا روكوانك دا اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. دوان ديكي دا بقاتن الدعاء يا ربوتا كوبي ربوتا با يا زورنا كوبي زوبا يا ناجم كوبا يا جم يا الله منا كفكن تدك منا روكوانك الله كبيا مربك دوسنا الخيري إن الهيري يكي نيما الله كثاذدشي إن شري يكي نيما كاري يا الله ككاريشي. نعم.
Sai yake cewa malam tambaya ta ita ce, menene haraccin yin dillalanci a musulunci?
Dillanci ko dillalanci?
Dillanci a musulunci.
Yawwa, ka san kai baka iya Hausa
ba. Sannan kuma idan ya halatta, ya ya kamata ya kasance? Ana kawo mana kifi daga Kano, wato kasuwar Sabon Gari, Galadima, daga jihohi Jigawa, Yobe da dai sauransu, mu saida musu da shi tura musu kudaden, amma wasu sai su rinka alakanta abin da cewa wai muna cin kudin haramu. Muna neman malam ya yi mana bayani daga wai uba dogo kanmu.
A cikin al-mawsu'a al-fiqhiyya mujalladi na goma, wato volume na goma, wanda a cikin suka yi magana a kan ishu na agents da kuma brokers, fatawa zan ce namba na 151 sun amsa tambaya a kan wannan cewa a yadda ka yi bayanin nan halal ne ba haramun ba. Al-mawsu'a al-fiqhiyya fatawoyi ne masu matuƙar muhimmanci da gwamnatin ƙasar Kuwait ƙarƙashin Ministry of Islamic Affairs suka yi. Tun 1965 aka fara aikin, ba a kammala ba sai 2005. Shekara 40 suka yi ana aiki a kan littafin. Mujalladi 45 ne. Kusan duk abin da ya shafi rayuwar ɗan adam daga farko har ƙarshe zai wahala ka samu matsalar da ba a yi magana a kai ba. In ka tara shafuffuka, shafi ya kai 80,500. Idan ɗalibi zai dage ya karanta ta a shekara guda, zai kwashi ilimi mai yawan gaske. Kuma ana fassara ta yanzu haka a yarurruka da yawa, an fassara zuwa yaren Hindu, ana aiki a kan yaren Turanci, ana aiki a kan yaren Bangladesh, ana aiki a kan yaren Malaysia, duka ana ta yi. Mujalladi 45 ne. In ɗalibi yana da dauriya na karatu, wannan 45 a cikin shekara da duk za ka karance ta, ka kiyaye ta a girjinka. In dai za ka kuma yi haka, har ga Allah zaka samu ilimi don yadda suka tattaro malamai da suka yake a ciki akwai abun sha'awa kuma ba sai shi akan matsaba daya ba dukan malikiya shafi'iyya hanafiya hanbaliya duk sun hada maganganun su a wuraren da ya dace a kawo in kuma akwai abin da ya dace a yi tarjihi to sai suna cewa hujja kaza ta fi karfi saboda kaza inda ya dace a baka hujja a yi shiru sai a baka hujjan kawai a yi shiru a rabu da kai da wannan da fatawa na lajnatud da'ima lil buhuth al ilmiya suna da matukar muhimmanci ga daliban ilimi idan za su karanta su Allah ta'ala shi samu wani lafiya dalibin ilimi kada ya damu da sayan mashin ko keke ko mota kadai dalibi da takaddu ake farawa littattafai ya dace kana shekara 30-35 ya zama mafi girman kadararka a duniya in za a sayar shine takaddun addini da ka saya shine mafi girman kadararka a lokacin da kaje karatu ya dace ya zama a ce gabanin kai tunanin ma gina gida sai maktabarka ta zauna zanzan amma ba daidai bane dalibi ya zama ka iya kyalkyala jikinka ka iya dinki ka yi gaye amma aka je maktabarka gabaki daya sai zama duk kudin ta bai kai ma takardun naira miliyan 5 ba to ai kaga bai yi ba dalibi na ilimi ai yanzu ya dace ya zama duk abin da ya samu maktaba ne maktaba an kana so ka koshi yanzu sai ka yi investing kudi da yawa kuma sai ka karanta takardun kuma ba takardu na jarida ba takardu na ka fahimta ka haddace wannan shine muhimmi dukkan ilimin da ba a kirjinka yake kana yawo da shi ba to ba cikakken ilimi bane ilimi na hakika shine ilimin da ko ban daki sai ka shiga da shi amma in dai kace sai mun dauko littafi mu duba to ya zama dai kawai wannan wani abu ne mai kama da ilimi Allah shi samu wani lafiya a wannan volume na 10 suke sun yi magana akan agents da kuma brokers tambayar nan tana kama da haka menene bambancin agents da brokers mujalladi na 10 tafin 151 menene bambancin agent da broker in an ce agent shine a baka abu ka sayar idan ka sayar za a iya cewa ka kawo kudin a baka wani abu ko kuma a ce na baka shi akan 1000 duk abin da ka kara naka ne so da haka shi agent wakilin bangare ɗaya ne a kasuwanci a mafiya yawa wakilin mai sayarwa ne brokers kuma they are independent intermediaries so they are independent brokers za su kawo mai saya da mai sayarwa su yi facilitating kasuwanci din da za a gabatar bayan an gama sai a sallame su za ka su ba su da wani bangare nasu amma shi agent bangaren mai kadara yake wakilta ala ayi halin malaman sun ce halal ne daga cikin hujjoji da malamai bin bas rahimahullah ya bada fatawan halalci lajnat da'ima sun ce da brokers da agents wato dillalai duka halal ne daga cikin hujjojinsu shine ta'awanu alal birri wattaqwa sun saka wannan babin at-ta'awun ne kamar yadda zo a cikin Qur'ani suratul Ma'ida bangaren aya ta 2 cewa bangaren ta'awuni ne duk abin da aka yi agreement gashi 1000 in ka sai 1100 naka ne ya halatta saboda hadisin al-muslimuna ala shurutihim wanda yake Tirmidhi hadisi na 1352 so da aka sun ce ya halatta Imam al-Bukhari rahimahullah ya bude babi na nuna halascin yin abin da ya shafi dillanci ko kuma kada matsayin broker a kasuwanci halal ne haka Ibrahim bin Yazir bin Qais an-Nakhai rahmatullahi alai Imam al-Bukhari mulla yace shi ma yana da fahimtar halalci Ata ibn Abi Rabah iya da fahimtar halalci Imam Malik bin Anas rahimahullahi shi ma iya da fahimtar cewa halal ne Sa'id bin Musayyib alayhi rahmatullahi shi ma iya ga halal ne an tambayi Ibn Abbas radiyallahu anhu me matsayin abani sai da kaya da sharadin cewa in dan dora wani abu ribar ta wace yace halal ne abin da ka samu a kai amma sharuda biyu na da muhimmanci na farko idan zaka yi agent ko broker malamai suka ce wajibi ne ya zama abin nan da zaka sayar ka san shi in an baka mota ka sayar ka san ta in an tambaye ka gaskiya zaka ce tana da matsalan inji an sauke injin ta sau biyu ta ci kaza da kaza an taba hatsari ne ta sau daya amma ga yadda ta yi aka yi panel beating dinta aka yi gyara ta tukunna za a sayar in baka santa na hakika ba to zaka iya cin amanar mai saya don ba zaka bashi information da yake bukata ba wannan wajibi ne har sai ka san abun kuma na biyu ka zama aminun amintacce ne duk abin da aka tambaye ka zaka faɗi gaskiya idan mai sayarwa ya baka yace nawa ka ci riba Allah ka baki ta miliyan 1 na ci sai da ta miliyan 1,200 shikenan Allah ya albarka sai ka gaya mar gaskiya hatsarin da ake samu cin amana yana yawa a harka sai su je su ce to mai sayarwa zaka ba mu 5% mai saya ma zai bada 5% in kuma aka je mai sayarwa sai a ce mai saya ya ce ba zai bayar ba kai zaka bayar in an wajen mai saya kuma sai a ce mai sayarwa ce ba zai bayar kai zaka bayar to da mu a cikin kasuwanci aka samu rashin gaskiya to duk ribar da aka samu ba ta da albarka duk ribar ba ta da albarka ko me ka samu ke sa mutum bai da gaskiya zai ta harkan ya ci ribo miliyoyi amma zai ga shi kullun abin tausayi saboda dukiya ba yawanta ne ake bukata ba albarkanta ake bukata in Allah ya mata albarka dukkan kanta to za a more so da haka wadannan abu biyu a kiyaye na farko me yin ya zama yana da ilimin abun na biyu kuma ya zama yana da amintacce ne duk abin da aka yi haka zai fada in nan za a bashi nan za a bai sai ga musu okay bangare biyu za su ba mu so ku ku ba mu 1% su 1% a nan 2% nan 2% ayi abin da gaskiya amma kar aje can a ce kaza aje can a ce kaza ko kuma ma mutun ya ce yana so ya san waye mai kadar sai a ce ba za ka san shi ba ayi ta koye mai sayarwa shi ma mai sayan a koye shi ayi ta yin abu a duhu wai ba za a yadda kusan juna ba sai abin ya koma wasan boye boye wannan ba addini bane in akwai maslaha na a san juna a hada su abin da kake nema arzikinka duk duniya ba mai hana ka duk duniya ba wanda yake hana ka Allah ne yake iya baka kawai ka dauki abin da sauki kana so su hadu eh to za mu hada ku idan gaba ta zo an kai gaba ana agreement to kaman jibi za ku iya haduwa ko biyu ku yi magana in Allah ya ga gaskiyar ku ta bayyana sai Allah ya albarkaci me kuke samu wallahu ta'ala a'lam jiya mun tsaya akan aya ta nawa muka tsaya jiya aya ta 159 muka tsaya mun dan yi bayanin farkon ta kadan amma ba mu je karshe ba yau sai mu yi waiwaye a don tafiya sai mu kammala ta insha Allahu ta'ala aramma bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا ازمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين الله تعالى يتي فبما رحمه من الله لنت لهم سبود رحمر الله ني فيين حلتا كزم لنت لهم مي توشين حالي غريسو walau kunta da ka kasance fazzan mai jiji da kai da kuma maganganu marasa kyau ghalizal qalbi mai kaushin zuciya lam faddu min haulika jama'ar da ke kewayenka sahabbai da duk sun watse sun barka kai kadai a cikin farkon wannan aya Allah ya bayyana mana kyawawan dabi'u na fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ita ce siffarsa a Qur'ani ba a taba kwatanta shi da kaushin hali ko da bakaken maganganu ba ba a taba yabansa da bakar magana ba ba a taba yabonsa da iya habaici ya bata wani ba, ba a taba yabonsa da tozarta wani ba, ana yaba fiyayyen halitta ne da tausayi da jinkai da kalmomi masu daɗi da kuma mutunta duk jama'ar da yi mu'amala da su sallallahu alaihi wa sallam, hatta waɗanda ba musulmai ba da yi mu'amalance su sun amince shi amintacce ne kuma mutum ne mai tausayi kuma mai taimako kuma adali ne mai riƙon amana. Don haka a wannan farkon ayar an siffata mana ɗabi'unsa kyawawa guda huɗu, kamar yadda aka siffata a wasu wurare jiya aran maka mana guda biyu a ƙari, cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim, cikin suratu bara'a ko suratu tauba aya ta 128, ya kuma kawo mana wa innaka la'ala khuluqin azim cikin suratul qalam ko suratu nun wal qalam aya ta 4. To anan wurin dabi'unsa guda hudu da Allah ya kira, na farko shine rahama, na biyu taushin hali, na uku kyawawan kalmomi, da kuma kaskantar da kai. Amma sai aka kawo a siffar korewa, sai aka ce ba mutum ne wanda yake ghaliz ba, bai kasance fazzan ba. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizan, ba don haka ba fazzi ba ne, ghalizal qalbi kuma aka ce ba ghalizul qalbi ba ne, bi ma'ana mai taushin zuciya ne, mai tausayi ne, mai jinkai ne. In ka duba dukkan siffofin suna kama da junansu, amma kowanne daban-daban ne. Na farko shine rahama, shine fiyayyen halitta, an siffata shi da merciful, mai rahama ne, mai ainihin kyautatawa ga mutane ta ɓangaren rahama. Wato rahama siffa ce ta tausayi, duk inda ya ga abin tausayi yana sa shi jin tausayin abun. Shi sai ce fabima rahmatin min Allah, rahamar daga wurin Allah take, amma Allah ya bawa annabin nasa rahama. Shi yasa Allah ta'ala yakan siffata da cewa aiko shi duniya ma rahama ne. In fa ba dan an aiko shi ba fa, na sha gaya muku ba da fa ba ma nan a wannan wurin, fa da ba anan muke ba. Yanzu wani anan da yake tare anan, da wani ya tafi can yana gidan tsafi, da wani anan yanzu dan bori ne, wani anan ba dan aiko fiyin halta ba da yana jeji dan fashi ne. A ran ba yadda yake da karfin nan, abinda duniya ta sani shine might is right. Ba zan ce muku kuma zai ji gidan dan bebeyo kan fa, a ran ba ban faɗi dan bebeyo go eh ba faɗa ba, amma yadda yake da karfin nan, da duniya kawai duk mai karfi in ya sami mai rauni kawai ya murkushe ne ya wuce. Gabannin aiko shi a duniya kana iya ga mutum da iyalinsa ta burge ka kawai sai ka kwace, sai dai ta kuka, haka ake kwatan iyalai. Da iyalin ka zaka zo wallahi wannan gani sai ci haba, wannan dan langelange da wannan mace haba, wallahi sai kwace kuma har abada ka rabu da ita. Haka fa ake a duniya, zaka aiko shi rahama ne, zuwansa duniya rahama ne ga dukkanin mu wallahi. Yanzu dan tausayin da kake wa iyayenka, tausayin iyalanka, aiko shi ne fa. Ka je ture ka ga yadda ake rayuwa. Mutum babansa zai dauki nauyin sa, ya karatu ya gama digiri. Wani da shekararsa guda biyu ya ga baban ba garin su daya, sai dai hukuma idan uban ya tsufa ta dauki mai kula da shi su zo ana masa wanka ana mar wanki, amma dan ba zai yi ba. Yanzu duk damuwar mu da iyaye da iyalai ba dalilin sa bane? Ka ajiye mace a gida, ka ajiye yara a gida, ka ba su abinci da abun sha, duk mai dalili, dan aiko fiyayyen halitta ne. In ba haka bane za ka kula, ba ruwanka da su, bare ma a ce kana aiki ko tana da albashi, to kowa ya ci nasa, ba haka ake yi ba. So aiko shi rahama ne. Arama kana da ayar da zaka yi bamu misali akan aiko shi.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Wannan misali ya zama cikin suratul anbiya ko aya ta 107 zai zama. Allah ya ce wa ma arsalnaka, ba mu aiko ka ba, illa rahmatan, face rahama ne, lil alamina. In an ce alamin shine gabaɗe universe, in an ce universe shine duk duniya, sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke cikin su. So da ka aiko shi ba wai rahama ne ga musulmai kadai ba, hatta waɗanda ba musulmai ba rahama ne. Waɗanda ba musulmai ba aiko fiyayyen halitta rahama ne gare su. Me dalili? Ai a Qur'ani sun sha gayyato fushin Allah mushrikai a zamanin sa, amma Allah yake azabtar da su dalilin fiyayyen halitta yana cikin su kuma sunna ce ta Allah a yanzu bai yi wa duniya azaba daga an yi laifi sai ce sai an je filin kiyama a kama inda yau laifin da ake wa Allah a duniya zai rika mana azaba yadda yi wa sauran al'ummomi da yanzu duniyar ta kare amma mu sai ayi ta jira aramma kana da misali
wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم بِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
wannan zai zama cikin suratul anfal aya ta 32 da 33 wa idh qala allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw ijtina bi adhabin alim lokacin da Allah ya ko annabin sa yana makka yana madina iya karantarwa su waɗanda suka ƙaryata shi mushrikan sai suka ce ya Allah in dai aiko shi gaskiya ne to ka mana ruwan duwatsu daga sama kai ka ji dan adam da ta kife maimakon ka ce in gaskiya ne Allah ka fahimtar da mu amma suka ce in gaskiya ne Allah ka mana ruwan duwatsu duk duniya a kashe kowa in awitina bi azabil alim ko kuma azabal lahiran da yake fada tun ana duniya a zo da jahannamin kowa ya shiga cikin ta ma gaba ɗaya in gaskiya ne sai Allah ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim Allah ba zai musu azaba ba annabi kana cikin su albarkatin kana cikin su ko sun yi wa Allah rafar kunya sun tare aradu da ka Allah ya ce ba za mu yi ba albarkatin kana cikin su za a daga musu kafa
Allahu akbar
kuma Allah ba zai musu azaba ba wa hum yastaghfiruna alhali suna cewa Allah ka gafarta mana hatta mu sai kai laifin gobe kai jibi kai shekaran ka guda kana sheke aya rana ɗaya in ka tuba sai Allah ya karbi tuban sai ya yafe maka kuma sai a share zunubin guda 10,000 sai a baka lada 10,000
Allahu akbar
dalilin me dalilin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka duba irin cin amana da Abu Sufyan ya masa na azabtar da shi a farkon musulunci ya tozarta shi lokacin da fiyayyen halitta ya fatahu makka duba littafin ma al mustafa shafi na 99 zuwa 107 da ya shigo garin Madina Makka duk jama'a gani ake Abu Sufyan yau kan ya shiga uku kowa mai laifi ne amma laifin Abu Sufyan yafi na kowa irin abin da yara ke cewa matsa ka da jini ya taba ka kawai ku matsa so don haka kowa yana ga mai laifi ne amma tausayin Abu Sufyan yafi na kowa saboda kai ka san dai gabanin a waiwaye ka sai an gama da su Abu Sufyan fiyayyen halitta aka zo aka kewaye shi aka ce yace wa su mushrikan makka mata dhunnuna anni fa'ilun bikum me kuke zaton zan muku suka ce akun karim wa ibn akhin karim kai dan uwa ne mai daraja dan uwa mai daraja yace idhhabu fa antum mutlaqa ku je dukkanin ku an yafe muku a matsayin fursonin yaki kuke to duk an sake ku an yafe muku shekara 13 suna masa azaba ya koma makka shekaru suna bin sa da yaki amma ran da Allah ya bashi iko yace ku je an yafe muku shi yasa mai ma'al Mustafa yace ayyu qalbin hadha dan Allah wace irin wannan zuciya ce a duniya ya gaji al'ummar da ke fada akan bulugarin miya aka yi fadi yakin shekara 100 akan kwankurciya an yi yakin shekara 60 da yan kai amma yazo mai da al'ummar guda ɗaya suka zama al-muhajiruna wal ansar suka zo suna bada duk dukiyoyin su ga wanda ya hijira ya dawo garin su ayyu qalbin hadha aka ce to Abu Sufyan fa mun ji ka yafe mana yace man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin
Allahu
ai Abu Sufyan duk abun da ya zalunce mu yanzu wanda ya shiga gidansa ma in mai laifi ne to ya shiga mafaka mun yafe masa ko neman ka muke ka shiga gidan Abu Sufyan to ka aminta ba za a taba ka ba don Allah in ba rahama ba ina za a yi wannan in ba fiyayyen halitta ba sallallahu alaihi wasallam cutarwan shekara da yawa yana sallah a makka akan dauko mahaifar raƙumi a zuba a kansa sallallahu alaihi wasallam yana sallah a dauko mahaifar raƙumi a dora a kansa ran da zai fita a garin makka akwai dukiyoyin su mutanen garin makka da aka bashi amana sahabbai suka ce sun kwace mana dukiyoyi, sun kwace mana gidaje, sun kwace mana zidare, sun kwace azurfa. Manzon Allah, mu tafi da dukiyar su nan mu gudu garin Madina. Annabi ya ce a'a, abun su dake hannunmu amana suka bamu, namu da suka dauka kwace suka yi, za mu mayar musu nasu gobe kiyama. Allah zai kwato mana namu ya mai da dukiyoyin su a dare tukun da su a garin sallallahu alaihi wasallam. Duk azabar da aka masa a Makka mahaifarsa ce, amma duk da haka ya bar mahaifar ya koma ta amma ran da ya dace shi ce duk ya yafe musu. Mutanen Taifa suka masa azaba, mala'ikan duwatsu ya zo ya ce me kake so a muzo a halakar da su? Ya ce a'a, Allah ya rayar da su, a cikin tsafin su Allah ya cire bayi na kware da za su bauta masa, ni shi nake bukata ba su halaka ba. Sallallahu alaihi wasallam. Don haka Allah ya ce fa bima rahmatin minallahi, dalilin rahamar Allah. Abdullahi ibn Abbas cikin tafsir da Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayh da tafsirin Taysir Karim ar-Rahman fi tafsir Kalam al-Mannan yace aiko shi rahama ne ga duk duniya, da musulmi da ba musulmi ba, yace hatta dabbobi da bishiyoyi aiko fiyayen halitta rahama ne gare su. Sallallahu alaihi wasallam. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum, aiko shi rahama ne. Na biyu Allah yace linta lahum, ka zama mai taushin hali gare su. Fiyayyen halitta iya da taushin hali, ba a siffata shi da taushin hali, halinsa hali ne na taushin hali. Kuma ya karantar da mu taushin hali, yana cewa inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah yana da taushi, kuma yana son duk al'amarin da kake da taushi a cikinsa, Allah yana son sa. Wa yuti fil rifqi ma la yuti fil unf, Allah yana baka nasara a cikin taushin hali, ka zama mutum ne mai taushin hali, nasarar da baka samun ta a cikin taushin hali. Ga hadisin nan a cikin Muslim, hadisi na 2593. Duk abin da kake nema ka zama mai taushin hali, zamanka da iyalanka ka zama mai taushin hali, mu'amalarka da ƴaƴanka mai taushin hali, zamanka a ofis da talakawanka mai taushin hali, zamanka a fadarka na sarauta mai taushin hali, zamanka a fadarka na mulki ka zama mai taushin hali. Annabi yace Allah yana ba mu nasara a cikin taushin hali da ba a taba samu a cikin kaushin hali. Kaushin hali siffa ce da ake mu'amalantar in wuta gobe kiyama, amma ba siffa ce da ake mu'amalantar bayin Allah na kwarai a bayan kasa ba. Shi yasa Allah ya siffata halin mala'iku ga in wuta da kaushi, da cewa me ya ayyuhal ladina amanu,
ya ayyuhal ladina amanu ku أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون علون ما يؤمرون.
سورة التحريم آية الشدة. الله يقول نظرة غلاظ شداد سبودة مي سبودة سنة ديلين دا يموتاني بعدين بني كانا أباك دابا مي كوشن حاليقا يا يانكا كانا شغو واجدا كوواينا قدوا غاشدن يازو غاشدن يازو كجو كبويا وانيش غبان اكي وانيش يكيشن يبويا كوواينا جنسو روبا حكا زوتير باين الله نكواري سكيبا kana shigowa kaga yaran ka kowa yana gudu abba abba dadi, to haka da ya dabi'o iyalanka daga sun ji sautinka a kofar gida kowa na murna mai gida ya dawo, talakawanka a office daga sun ji ka shigo kowa yana murna. Saboda me? Saboda sun san zuciyarka mai taushi ne, kana jin tausayin su. Wannan shi ake cewa empathy. Yanzu yana cikin mafi muhimmancin skills a duniya, da in ka mallaka kake nasara a duk abin da ka saka a gaba. A 14th industrial revolution, empathy yanzu shi yake leading. Wannan hatta Oxford University da MIT a binciken su shine mutumin da ke shugabanci ko yake aiki in bai da empathy baya nasara. Kuma iya daga cikin siffar da na'urar bature bata mallaka ba, yanzu artificial intelligence ba ta da empathy, saboda social skills ne, ba ta da empathy. shi yasa duk yadda ake yin na'urori akwai dabi'un dan adam da na'ura ba ta iya replacing dan adam empathy na ciki yanzu according to the World Economic Forum AI a sabon lissafin su banda tsofan lissafi za ta sa mutane dalilin artificial intelligence mutum miliyan 83 za su rasa aiki a duniya dalilin kirkirar na'ura bi ma'ana wanda ya iya AI zai kwaci aikin su amma sai suka ce za a kirkiri sabbin ayyuka kuma miliyan 69 in ka auna za ka ga za a rasa aiki miliyan 14 amma daga cikin abin da artificial intelligence ba ta da shi shine empathy da mercy wannan siffa na fiyayyen halitta rahama wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin na anbiya 107 da kuma linta lahum babu wani technology a duniyar ke da wannan siffa din shi sa idan dan adam ya mallaka to zai yi abin da technology bai isa yi ba zaman da kuka yi anan ake karanta ayoyi suke taba zukatanku babu technology za a karanta masa qur'ani taba zuciyarsa saboda shi ba mutum bane to yasa waɗannan dabi'u suna da muhimmanci mu karantar da ƴaƴanmu ɗalibanmu mabiyanmu almajiranmu talakawanmu a duk inda muke su zo mu jama'a masu rahama jama'a masu tausayi jama'a masu jinkai jama'a masu taushin hali linta lahum shi yasa wani hadisi bayan Allah ke cewa ma kana rifqu fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a min shay'in illa shana daga wancan hadisi na 2593 a muslim sai wannan shi da 94 ne cewa taushin hali duk inda ya shiga cikin wani abu to zai yi wa abun ado ado yake yi wa duk abin da ya shiga amma kaushin hali duk inda ya shiga cikin abu to al'amarin abun lalacewa yake yi ko zamanka da iyalanka duk iya cefananka da kyan gidanka da na'urorin da ke gida da kudin cefane da kake basu in kana da kaushin hali zaman gidan baya dadi so mu zama masu taushin hali kuma taushin hali ya shiga har cikin sunan da muke sa wa ƴaƴa mu rika sa musu suna na taushin hali Sa'id ibn Musayyib alaihi rahmatullah yace kakansu ya zo wajen fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam annabi yace me sunanka sai yace me yace hazin wato kaman a ce kaushi ko kuma kace kasa da take mara dadi kasa da take not friendly sai manzo Allah yace a sunanka sahal wato kaman mai sauki ba mai kaushi ba mai taushi in kuma kasa ce to kasa mai saukin hali sai kakansu yace a annabi ai ba na son canja sunan da baba na ya sa mini hadisin iya bukhari na 6190 ba na son canja sunan da baba na ya sa mu yace bai canja sunansa ba dalilin wannan sa'id ibn musayyib ya cikin sayyidu tabi'in mafi ilimi a duniya a cikin tabi'ai amma yace duk zuriyar mu san da kowa ya kaushin hali saboda me saboda wannan sunan kakan namu san da ya bi zuriyar mu so wani lokaci wani kaushin halin gada ne suna ne kadai idan ka sa wa dana kaushi dalilin wannan sai ga duk zuriya sun bi ke sa duk fiyayen sunayen Allah za ka ga babu sunan kaushi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar za ka ga sunaye ne hatta sunan da ke nuna buwaya ta Allah baka jin suna na kaushi duk sunayen Allah ba inda Allah aka ce Allah mai makirci ne babu inda Allah aka ce kawai mai tsanani ne babu inda aka ce Allah menene ne ba inda aka kira Allah ce Allah mai yaki ne na'am ba inda aka siffata Allah ta'ala da siffar cewa shi mai kaushin hali ne wajen azabtar da mutane tare da wutarsa ce amma babu sunansa na shi mai azaba ne a shiga wuta duk sunayensa an ciro su ne a cikin taushi da nuna isa na mulki kuma isa na mulkin sai ga an nuna cewa akwai rahama a cikinsa isa na mulkin mai rahama ne don haka linta lahum sai ka zama mai taushin hali don haka siffa ta farko tausayi da jinkai na biyu taushin hali shi yasa kalmomi sai ana koya wa mutane kalmomin da ake aiki da su idan kana liman ko malami mai wa'azi ko mai jawabi a radio ko kuma shugaba da daga lokaci zuwa lokaci yake conference ya addressing talakawa kar a same ka da kalmomi munana a bakinka in kana mai wa'azi kar a same ka da kalmomin batsu a bakinka kada same ka da kalmomin nuna kaman baka da tarbiyya ya zama duk kalma da kake aiki da ita ka gane cewa jama'a da yawa suna koyi da kai ba daidai bane mai wazi ya zama yana ashar mutun ya dauko kalmomi da ɗan tasha suke ya jefa wannan bai daga cikin linta laho kuma duk yadda kake karantar da addini ya zama jama'a sun cutar da kai karka musu addu'an tofin alatsi ne ko yayi akai ka roki Allah ya shiryar da su don kai siffar ka siffar likita ne likita baya fushi da marar lafiya likitan mahaukata baya fushi da mahaukaci so kai likitan mahaukata ne spiritually so ba aikin ka bane kai kai wa'azi wani ya maka ƙarya ya maka kazafi ya zage ka kuma kai ma ka zo ka kafa ka ce yau sai mun rama ba aikin ka bane sai ka bawo kasuwa muhimmanci kake aika sautu kawai in ka ji kai dariya ka kada gaban ka kai gaba ba abin da zai maka da haka linta laho na uku yace walau kunta fazzan inda ka kasance fazzan shine aljafi ash-shadid al-qawl kamar yadda ibnu usaymin rahimahullahi fada shine karka zama mutum mai jiji da kai mai kuma kalmomin alfahari fiyayyen halitta baya alfahari shi yasa ko ya faɗi rahamar da Allah ya masa irin zai ce ko ni shugaban ƴan adam ne sai ya ce babu alfahari a ciki to kana iya gode wa ni'imar Allah amma kar ya zama kana da alfahari shi yasa in ilimi Allah ya baka a same ka da tawali'u baka ce duk duniya na fi kowa ba siffar mai ilimi bane baka zama ka ce ai kun fi kowa ilimi in a hadisi ne mu ne in qur'ani ne ku ne ba siffar mai ilimi bane siffar mai ilimi duk yawan ilimin akwai shi da tawali'u a ciki in Allah ya baka kudi a same ka da tawali'u kar karka ce in daga dama duk kauyen ku zan sai kauyen naku no ne ma kudin kauyen naku ba haka bane dukiyar nan ta Allah ne ya dora ka akai ya ga yaya zaka yi da ita ne kada same ka da wannan in Allah ya baka mulki na sarauta ko na kujerar siyasa ko wani abu kada same ka da alfahari da kaushin hali in kai wannan Allah zai jarrabe ka kawai ka ce mulkin nan Allah ne ya ba mu aro ya ga yaya zamu yi da shi muna neman Allah ya taimake mu so daka karka zama fazzan kalmomin bakin kai zama akwai tausayi da jinkai na jama'ar da ke jinka ka zama mai tausayi gare su mai jinkai gare su amma ba mai kausasa magana da kuma zagin jama'ar da ke karkashin ka ba ko a matsayinka na malami ko shugaba ko a matsayinka na mai ilimi ba daidai bane musamman irin hali da ƴan uwanmu suke masu karantarwa a makarantu akwai wanda in ka je higher education zaka ga halin babu kyau malami tsoransa ake ji in ya shigo babu magana mai daɗi sai bakar magana wani ɗalibin kawai kuskure ɗaya yayi amma sai ce an baka kari oba kuma duk ƙoƙarinka ba za ka ci course ɗin ba wannan ba siffar bayin Allah na ƙware bane siffar bayin Allah na ƙware kalmomin bakinsu masu daɗi ne hatta maki yana fahimta shi yasa babu kalmar zagi a cikin hadisi saboda zagin mutum mai imani ai fasikanci ne baka taba gani duk yadda aka cutar da fiyayyen halitta a garin Makka abinda aka masa satin yes babu wani dan adam yau a duniya da ya dauki walakancin da aka yi fiyayyen halitta na wata daya amma shekara 13 yayi yaje Makka ma ba a bar shi ba amma duk da haka yaje Madina ma ba a bar shi ba amma duk da haka baka iya ga wata kalma mai muni akan mutane gare shi sai na niko sai dai addu'a a cikin maganar sa inda ma kawai rana ɗaya ce Allahumma il an fulanan wa fulan Allah ya ce laisa laka min al'amru shay an cutar da shi iyaka amma sai Allah ya ce al'amarin ba naka bane annabi kar kai fushi ka bar mu da su shi yasa hidima na al'umma shugabanci ne karantar da addini ne shugabanci na sarauta ne na ilimi ne na siyasa na ko menene aiki ne na mai hakuri sai da hakuri da yafiya in babu yafiya ba a ci gaba wanda zai cutar da kai shekaru da ka gamu da shekaru baka san yayi ba shi da kansa sai ya tsargu duniyan nan mutun yayi alheri ma yayi kare bare mai sharri alheri ma a yanzu kana yi don Allah yayi aka kare bare mai sharri duk fa abin da wani zai maka na sharri ya tona ramin mugunta kansa yake tonawa don haka walau kunta fazzan annabi bai kasance fazzi ba kalmominsa suna da dadi ghalizal qalbi kaushin zuciya annabi bai da kaushin zuciya bai da kaushi shi yasa duk inda zai yi wani abu in hukunci ne ko menene in aka bashi zabi in halal ne mai sauki yake dauka la yukhayyaru bayna shay'ain illa ikhtara aysarahuma kamar yadda hadisi yake a Bukhari na 2327 ba a taɓa bashi zaɓin abu guda biyu ba face ya dauki mai sauki duk hukuncin da zai yi jama'a yana duba wanne ne mai sauki shi yasa ka'idar malamai shine ka zama in kana alƙali mai taushin halin da babu rauni a cikinsa shi yasa yake cewa walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlika kalmar in faddu lam faddu min hawlika da waɗanda suke tare da kai sun yi me sun watse arama za ka ba misalin kalma da in faddu ta zuwa qur'ani
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
wannan ita ce aya ta ƙarshe a cikin suratul jumu'a ko kuma mu ce aya ta 11 kaga Allah ta'ala yake cewa wa idza ra'aw tijaratan in so ga kasuwanci ko wani abu na sharholiya aw lahawanin fadhu ilaiha suka tafi suka barka shine watsewa wato ranar juma'a idza nudiya lis-salami yawmil jumu'a idan har suka watse shine in fadhu ko humul ladina yaqul la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu kamar yadda yake cikin suratul munafiqun sura ta bayan ta kenan ko aya ta 7 wannan misali ne so Allah yace da ka kasance mai bakaken maganganu da kaushin zuciya da duk sahabbai sun watse sun barka jama'a akwai fa'ida mai muhimmanci anan a dukkan shugabancin da akwai tausayi da tausasawa mutane da kuma rashin kausasa musu a magana sannan da rashin kaushin zuciya a shugabanci wannan shugabancin jama'a suna taruwa karkashinsa su yi biyayya a cikinsa amma duk shugabancin da ke da kaushin magana da kaushin zuciya babu tausayi ba a hada jama'a a cikinsa ba a tabar haduwa a gare shi ko liman ne ya cika kaushin magana to haka za a yi ta watsewa ana barin masallacin ran da ka bar wajen kana wurin ka tafi ranka ya baci an yi maganganun da bai dace ba ranar wani kuma abin da aka yi ya ji daɗi saboda an zagi wani wanda baya so shi da ya zo shi ba shi shekara ɗaya wata ran za a taɓo kansa ko kan wani wanda yake so a zage shi ma sai ya tafi abinsa to shi yasa ba a haɗa jama'a akan fahimta ɗaya da kaushin hali suna haɗuwa ne da tausayi da jinƙai da ainihin maganganu masu daɗi wannan shine yake haɗa jama'a suna haɗuwa a samu haɗin zuciya da haɗin kai in akwai shi da haɗuwan zuciya don asali haɗuwan zuciya ne ba haɗin kai ba ana samun wannan a cikin tausayi da taushin hali da magana mai daɗi na huɗu da taushin zuciya zuciyar da take da jinƙai zuwa ga mutane kar ya zama ka'ida kullum jahannama ake kai mutane duk jama'ar da kai su jahannama ba za su fahimce ka ba ya zama kullum kana gaya musu akwai rahama akwai azaba akwai aljanna akwai wuta kullum bainar raja wal khawf ne amma a cikin kalmominka hatta azabar kana musu cewa ba sha'awa kake su shiga azabar ba in ka ce wa mutum wannan laifin da kake ni ba na so ka shiga wuta kuma abin da ya firgitar da ni son ka da nake da kauna sai naga a Qur'ani wannan aikin na ƴan wuta ne kuma wallahi ba na so ka shiga wuta zai fahimce ko ba zai fahimce ka ba amma sai ka ce ai wannan aikin na ƴan wuta ne kai ma yanzu dan wuta ne kuma sai ka fashe da dariya kaman celebrating zuwa wutansa ake yi kana ma murna ai waɗannan ƴan jahannama ne kuma kana dariya to ai ba aikin mai karantar da addini ba ne shi mai addini ba aikinsa ne murna an je wuta ba aikinsa shi ne ya zubar da hawaye wani na aikin ƴan wuta me yasa ba zai gane gaskiya ya bi gaskiya ba shi yasa Allah ya ce lan faddu min haulika ana haɗuwa a kan taushin hali da taushin zuciya da magana mai kyau amma ba iya taɓa haɗuwa a cikin shugabanci a cikin kaushin hali da kausasa magana don haka Allah ya ce fa'afu anhum annabi ka musu afuwa suwa kenan as-sahaba radiyallahu anhum kai afuwa wannan tsakaninsa da su ne annabi ya zama mai forgiveness, mai yafiya, ya yi pardoning ɗinsu. Wannan siffa ce ta biyar da Allah ya ƙara kira na cewa ya yi, shi ne dole idan kana shugaba a kan ‘ya’yanka ne ko iyalanka ne a gida ko a kan makarantar Islamiyya ne kake karantarwa ko headmaster ko principal ko vice chancellor ko rector ko provost ko kuma kana dagaci ne ko hakimi ko sarki ko kuma kana shugaba na siyasa kana kansila ko chairman ko gwamna ko shugaban kasa ko kuma kana commissioner ne appointee ko kana minister ko advisor ko kana ainihin legislator ne kana member ne ko house of reps ne ko senator ne a same ka da yafiya da duk waɗannan siffofin baya na farko rahama na biyu me taushin hali na uku taushin zuciya na biyar yafiya shugabancin da babu yafiya musamman idan yafiya din zai zama wanda aka yafewa yayi da na sadi yace kai nayi kuskure to anan yana da muhimmanci don ana so yafiya ya kawo gyara ne ba ya bude kofan barna ba araba zakai ba mu misali a Qur'ani
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
wannan ya zama cikin suratul shura aya ta nawa aya ta 40 Allah ya maka albarka haka ne aya ce ta 40 Allah yace wa jazaa'u fa mai muni bai mai muni ba sai afuwa ya yafe to ladan sa na wurin Allah amma ana so idan zaka yafe babban laifi da cutan wani akan irin cutan da ka mini ba ni zan yafe maka amma kar ka cuci wani irin wannan in yace ya amince to sai ka yafe masa saboda me yafiyan ya kawo gyara gaba ba za a cuci wani ba amma in zaka yafe dalilin yafewa ya dauki mota kashe dan wani a hanya yana tuki na ganganci yace ya yafe ya buge iyarin wannan ta karye yace ya yafe da kofar ya ci gaba da yi saboda kowa ma zai yafe ne kisa wannan lokaci kuma in akwai doka wanda suke ta'addanci ko suke kidnappers ko bandits a kama wasu kowa ya gani wanda ganar ba zai ƙara yi ba amma an kama wane ya je shi ya kashe mutum 80 an kama shi bayan shekara uku ya fito gashi nan a kasuwar wuce yana yawo gashi nan a kaza kaza haka za ka gan shi wani ma sai ya gan shi ya dabbar da kafa da shi yasa kullum ana so afuwa ya kawo gyara so afuwan shine tsakanin shugaba da talakawa mai gida da iyalansa shine fa'afu anhum gaba na gaba wastagfir lahum kuma ka roƙa musu gafara Allah shine na shida shine haƙƙin shugaba a cikin addu'arsa akwai addu'a wa talakawansa in kana shugabanci karka dauka wai wayanka ne yake bada nasara duk duniya babu shugaban da zai nasara da wayansa kadai ko da iliminsa kadai sai da me sai da tallafi daga wurin Allah ce sa ka'ida shugaba ya zama mai kaskantar da taimakon Allah ya taimake shi kuma ya rika addu'a wa talakawansa illiman ne ya rika addu'a malamin islamiyya rika daliban ajinsa wanda yake shugaba a gari ya mutanen garin sa addu'a shine wastagfir lahum ya Allah bil amri ka rika neman shawarin su cikin al'amura consultation wajibi ne musamman kan abun da babu nassi kasa an Allah ya ce annabi ya ce musamman kan abun da babu masana daga 'yan kasuwa masana daga sarakuna waɗanda suke da expertise sai a tara su sai a ce ga abin da muke so ku ba mu shawara fa idza bayan an bada shawari fa idza azamta fatawakkal ala Allah in ka daura niyan yin abu ka nemi taimakon Allah Allah yana son mutane masu saka tawakkali gare shi Allah ya bamu ikon yin tawakkali zuwa gare shi a wannan aya ne kada ya qur'ani Allah yace innallaha yuhibbul mutawakkilina da wannan siffa da سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والله تعالى اعلم كواي كفاره المجلس ميكي